Esto no, no, no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa. Ya ba mu dama yau 14 ga watan 1 hijira, annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da 29 ga watan 6 2026 miladiya. Yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara mukaddimar wannan littafi al-jami' na al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya fi shahara da sunan at-tirmidhi. Bayan kammala karatunmu na Bulughul Maram a cikin wannan masallaci albarka, masallacin Bilal bin Rabah da ke tula kulos unguwar Fatimar Mada a cikin garin Bauchi, cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara littafin Al-Jami' na Imam at-Tirmidhi, Allah madaukaki ya ji ɗansa da rahama. A buɗe wannan karatu namu, Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da halartar malaminmu Sheikh Sha'iyu Yusuf Ahmad Abu Zainab. Ya halarci wannan majalisi, ya so a ce ya halarci khatma da Bulughul Maram, amma sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokacin baya Najeriya ya tafi Saudi Arabia. To da Allah biyan bashi ne, tunda bai so rufe Bulughul Maram ba, wale cuto zai zo buɗe sunan al-Imam at-Tirmidhi. Yadda Allah madaukake ya kawo shi budewa wannan littafin al-Imam at-Tirmidhi, Allah madaukake sarki ya nuna mana da zai zo katibar sunan at-Tirmidhi. Ya ta harkiyar Mara Murtaba, limami ne na Juma'a a Federal Law Course, ɗaya daga cikin manya-manyan makusantan malam ɗin, cikin manya-manyan almajiransa, muƙarrabansa. Har yanzu akwai Mala Adam Usman, shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan muƙarraban malam ne. Akwai kuma babban yayana mai unguwa, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan muƙarrabai a majalisin na malam, duka sun yi masa rakiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Abinda zan fara magana su shi ne kasancewan wannan littafi na al-Jami' ko a sunan na al-Imam at-Tirmidhi yana da ɗan dandawi a wajen 'yan ƙananan ɗalibai, inna nuskar da muka samu mafi sauki ita ce nuskar da aka ce naira 13,000. To naira 13,000 a wajen dan karamin dalibi wani zaka samu koyarwa yake a Islamiya ana biyan sa 6,000 wani 10,000. Zai iya cirewa albashin wata guda ya ce wannan littafi da wahala da iya cirewa ya siya. To ganin haka sai muka tallata wasu bayan Allah muka ce wanda Allah maɗaukake hore musu akwai bayan Allah da kuma suka amsa kiran suka taimaka a cikin wannan masallaci. Akwai wani bawan Allah da ya sayo nuska 10, nuska ɗaya ya ce a kai masa gidansa, nuska ɗaya ya ce a farta nuskar masallaci ne, nuska guda 8 kuma ya ce a nemi ɗaliban ilimi a basu, in Allah ya yarda za mu zaɓo ɗaliban da muka san cewa suna lalatar karatu musamman karatun bulughul maram da muka kammala. Duk wanda yake aka yi lalatar karatun bulughul maram yana da afdaliya a kan wanda ba shi ba. Za ka ga wasu ɗaliban ma ba su zo ba saboda suna tunanin ba su da littafi. Sannan ɗazun nan na sake magana wa ɗaya daga cikin ƴan uwa wato Alhaji Ahmad ɗan gidan Ahmad Mawazu, shi ma ya turo kuɗin nuska guda 10 ya ce a saya a ba wa ƴan uwa. Kenan insha Allah muna da nuska 18 wanda in Allah ya yarda za mu raba wa ƴan uwa, kuma za mu raba ne gwargwadon yadda muka ga mutum yana lazumtan karatun bulughul maram da kuma wanda suke lazumtan da wasu karatuttuka. Ba za mu raba haka kawai a masallaci ba, wani ma bai ita da baki ba da Allah sai mai koyi karba saboda ya ga na kyauta ne. Wani lokaci wata shekara ina ga mallam ya fi ni sanin wannan abin saboda a masaukin alhazai aka yi shi kuma shekara da shekaru yana aiki a hukumar alhazai. Wani ɗalibi ya bada littattafai kwalaye manya littattafai a kan za a tafi masa da su Najeriya. Aka zo aka aje a ƙofar gidan alhazai a cikin kwalaye kafin a ɗauka a kai a loda su a jirgi. Alhazai suna dawowa daga masallaci suka ga kwalaye suka ce a wannan sabil ƙur'ani ne aka kawo sabil kawai aka fasa kwalaye. Sai ka ga mujalladi dai a hannun waccan mujalladi na 10 an rasa ina yake mujalladi na 9 saboda su ƙur'ani suka ɗauka kawai sabil ne. To shi yasa dole za mu tantance mu ga waɗanda suke lazumtan karatu kuma suke da background ɗin da za su iya karatun sai mu ba su. Wannan ne na faɗa ne saboda in faranta wa ɗalibai rai na san wasu suna damuwa akan ya za su iya mallakar littafi ne insha Allah. Allah ya taimake mu. Bala Aliyu ba kai ne na farko in Allah ya yarda. Allah ya mana albarka. Za mu ɗan yi tarjama ne ta al-Imam at-Tirmidhi kaɗan, ba za mu yawaita ba. Kuma shi ma karatun na aljami'a insha Allah ba za mu wasa'a ba, za mu yi shi a taƙaice saboda na fahimci cewa sharhi da yawa akan karatu yana riƙe karatu ne kawai amma fa'idar da ake riƙe ba ta da yawa. Za ka ga cewa malami ya zauna ya minti 12 na sharhin hadisi, abinda ɗaliban za su riƙe gaba ɗaya bai wuce da minti 2 ko minti 3, sauran shi kaɗai ya faɗi kayansa shi kaɗai ya tashi da kayansa. Saboda haka za mu taƙaita sharhi a cikin wannan littafi domin mu samu mu sauke shi da wuri in Allah ya yarda. Wannan littafi kamar yadda muka sani littafi ne na al-Imam at-Tirmidhi. Al-Imam at-Tirmidhi shahararren malamin nan na hadisi, al-Hafiz an-Naqib al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahhak as-Sulami at-Tirmidhi, haka malamin suke faɗan sunansa da nisbarsa. Asali al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ya shahara da kunyar da al-kunyarsa Abu Isa, kuma kamar ka ce abin da ya fi so kenan saboda cikin littafinsa al-Jami' ba za ka ji yana faɗan sunansa ba, ya ce Muhammad ibn Isa baya faɗa sai ce qala Abu Isa, wanda yake nuna ba abin da yake so kamar al-kunyarsa Abu Isa at-Tirmidhi. Daga shi yasa inda za a faɗe shi za a ce Abu Isa at-Tirmidhi saboda al-kunyar sannan da yake yawan faɗanta ya nuna cewa yana so a kira shi wata al-kunya. Duk da cewa al-kunya da Abu Isa malamai suna da sabani akan halaccinta, shin ya halatta mutum ya yi wa ya sa wa kansa al-kunya da Abu Isa ko bai halatta ba? wasu malamai suna ganin bai halatta ayi mutum alkunya da Abu Isa ba, saboda wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum ana ce masa Abu Isa, yace kai ne Abu Isa? Ce eh. Yace fa inna Isa la abalahu, yace ka sani fa Isa shi ba shi da baba? Annabi Isa dan bari mai yana da baba ne? Ba shi da baba. To wasu suka dauki wannan a matsayin hadisi, to sai da hadisin gaskiya hadisi ne mursali, bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Amma an samu riwaya ingantacciya daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, yayi wa mutum biyu tankiya, ɗaya ya masa hula da ɗaya ya masa tankiya, da yaji ana ce masa Abu Isa. Yansa yayi masa, yayi alkunya da Abu Isa, yasa yayi masa bulala, yace fa inna Isa la abalahu, yace ai annabi Isa ba shi da baba, dan me na kai alkunya da Abu Isa? Sannan ya ji Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, ina alkunya da Abu Isa, shi ma ya masa tsawa, yace dan me na kai alkunya da Abu Isa? Sai dai Abu Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala ya ba shi amsa, yace ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ana gaya masa Abu Isa kuma bai hana ba. Da wannan sai ke nuna cewa ya halatta a ce wa mutum Abu Isa, amma dai shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana ganin, shi yana ganin karahiyya ne, suka ce yana ganin kaman karahiyya, kaman bai dace ba. Wacce riwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce inna Isa la abalahu, suka ce in har da zai inganta ma, to zai zama a babin misahi ne, manzo Allah yake yi, ba wai hani manzo Allah yayi ba. Da yace kai ne Abu Isa, sai ce to Isa bai da baba, kaga wannan kamar ya fi kama da misahi, wasa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, don manzo Allah yana misahi, yana yin wasa na magana. Sai dai la yaqulu illa khairan illa haqqan, annahu baya ko misahi dai, ko wasa zai yi da dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin misahi sai abin da yake gaskiya ne, duk abin da annabi zai faɗa gaskiya ne, ko tawa ko na wasa ne. To malaman da suka dauki hadisin ya inganta, suka ce mizahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kamar yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina so ka bani abun hawa, ka bani abun hawa da nan gaba da shi yaki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zamu baka waladun naqa, waladun naqa. Yawanci idan an ce waladun naqa ana nufin dan karami, kamar ka ce ni zan baka dan saniya. In ka ce dan saniya, da Allah me za a dauka? Dan karami za a dauka, an gane ko? Za ka dauka dan karami ne, amma manzo Allah mizahi yake yi. Sai yace yaya zan yin hau dan saniya kuma? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, to duk girman bijimi ai saniya ce ta aife shi, danta ne komin girman bijimi dan waye? Dan saniya ne. Kaga wannan mizahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mizahi da inna Isa la abalahu, da aka ya halatta ai kunya alkunya da Abu Isa. An haifi al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah a shekara ta 209, shi ne abin da shahara a wajen malamai, shekara ta 209. Wannan kuwa ga wanda ya san tarihin ilimin addinin musulunci zai san cewa wannan lokaci shigan karni na uku, a wannan lokacin ne duk duniyar ilimi ta baje, wato ilimi ya fasa a duniya, domin ashabul kutubus sitta din nan duka a lokacin suka rayu, da ma wasu waɗanda ba su ba, ma'ana da duniyar wato yaɗuwar ilimin addinin musulunci babu kamar wannan lokacin da ba. To lokacin aka haifi Abu Isa at-Tirmidhi. An haifi Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah a wani ƙauye da ake ce da shi Bugu, ana ce da shi Bugu, a kusa da Tirmidh. Ba a Tirmidh din aka haife shi ba, a wani ƙauye ne Bugu kusa da Tirmidh, amma saboda shi Tirmidh din ya fi shahara, to shi ake danganta shi zuwa ga Tirmidh garin, saboda la'allah wancan garin bai shahara ba, ƙauye ne. An fahimta ko? Za a ga mutum ai a wani gari yake a Bauchi Street, amma in ya je wani wuri sai ta shi nan ina ne, sai ta dan Bauchi, saboda la'allah garin nasu ba a san shi ba in ya fada, da haka sai ce sai ya faɗi wannan garin nasu. An gane ko? Da haka shi yasa ake danganta shi zuwa ga shi wannan gari Tirmidhi. nisbar sa ake cewa at-Tirmidhi tana koma zuwa ga wannan garin ne. Malamai suna magana akan yadda ake fadan Tirmidhi, suna fadan fuska uku. Wasu suka ce ana cewa at-Tirmidhi ne da kasar da bi kasar sin. Wasu suka ce ana cewa at-Tirmidhi ne bi fathi ta. Wasu suka ce ana cewa at-Tirmidhi bi dhammi ta. Duk sun fada. Wannan yana komawa zuwa ga wani lokaci da ka gangari guda ɗaya ne, amma yadda ake fadansa ya sha bamban. Gari ne guda ɗaya, amma sai ka ga wannan yana fadan kaza, wannan yana fadan kaza, wannan yana fadan kaza. Abin da ya fi shahara da shi ne Tirmidhi, amma ana cewa Tirmidhi, ana cewa kuma Tirmidhi. In ka tuna a ƙwaƙwalwanka za ka iya tuna wani gari da ka sani, wanda za ka ji ana fadan su da suna da suna da suna biyu. Yanzu ko Makka za ka ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya zai ce inna awwala baitin wudi'a linnasi lillazi bi bakkata. Kaga ana cewa Bakka, kuma ana cewa ne Makka. Kaga kuma duk gari ɗaya ne. Ko a nan yanzu misali in ka tuno kamar Port Harcourt, ina tuna cewa ina mamaki da su ga in za a fara yanzu sai a ce Port Harcourt, amma an rubuta sai a ce me Port Harcourt. Ka gani Port Harcourt ake rubutawa, amma in za a fara yanzu sai a ce me Port Harcourt. Wasu kuma su ce me Port Harcourt, amma ka ga a rubutu kuma yawanci Portisco ake rubutawa. To wani lokaci da ma gari yana samun haka, to shi yasa shi ma wannan gari yake da ake faɗa masa haka. Amma suka ce abin da ya fi shahara a wajen su mutanen garin at-Tirmidhi suke cewa, ba at-Tirmidhi ko at-Tirmidhi ba. Malaman da suka shahara da at-Tirmidhi guda uku ne, guda uku ne. Na farko daga cikinsu Abul Hasan at-Tirmidhi, wanda ake ce masa at-Tirmidhi ibn al-Kabir, wanda shi malamin al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa ne, malamin sai Imam al-Bukhari ne, an gane ko, malamin sai Ibn Khuzaima ne, yana riwaya daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kai tsaye. Wannan ana ce shi at-Tirmidhi ibn al-Kabir. In ka ji a ce at-Tirmidhi ibn al-Kabir, to ba wannan Abu Isa at-Tirmidhi ake nufi ba, wancan at-Tirmidhi din malamin wannan Tirmidhi ne, amma shi ma daga wannan gari ne. Sannan akwai al-Hakim at-Tirmidhi, wanda shi kuma kasa yake da su, wani malami ne mai harkar tasawuf da yawa. Wani lokaci ma'abuta son zuciya da bid'a, sai sannan kanto magana daga gare shi al-Hakim at-Tirmidhi, sai su ce rawahu at-Tirmidhi, sai su shiru. In ka ji sai ka ɗauka cewa Abu Isa at-Tirmidhi ne, sai ka ji kai ta shan wahala a cikin sunan at-Tirmidhi, ba za ka samu ba. A can littafin sa An-Nawadhirul Usul, wani littafi da yake hatsin bara, akwai na ci, akwai na zubarwa, a can ya faɗa, akwai tarukuce da yawa a cikin littafin. To sai su ɗauko littafi karatu daga can, amma sai ce maka ai al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi. In ka bo sai ka ɗauka cewa suna nufin Abu Isa at-Tirmidhi ne, ashe suna nufin Hakim at-Tirmidhi wanda ake ce da shi Abu Abdullahi at-Tirmidhi. Al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi a inda aka haife shi a wannan ƙauye, a nan ya tashi, kuma ya tashi gidan ilimi da aka tun yana ƙarami ya fara karatu, amma sai dai ya yi tafiye-tafiye da yawa. Shi wannan Tirmidhi ɗin ko Tirmidhi ɗin garin yana ƙasar Uzbekistan ne a yanzu. A wancan lokacin ya yi tafiye-tafiye, ya je Khorasan, ya je Iraki, ya je Hijaz, ya je garuruwa da yawa. Amma dai akwai garuruwan da a wancan lokacin sun shahara da ilimi, amma riwaya ta nuna cewa shi bai je ba. Kamar yankin Sham, an ce Imam at-Tirmidhi rahimahullah bai taɓa zuwa can ba. In kaga ya yi riwaya daga mutanen garin, to yana riwaya ne da wasiƙa, da wasu malaman da su suka je, amma shi bai je wannan yankin ba. Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah kamar sauran malamai ya yi karatu a wajen malamai da yawa, domin kana so ka samu ilimi dole sai ka yi malamai da yawa. Gwargwadon yadda ka yi malamai da yawa, gwargwadon yadda ka samu ilimi. Don kowane malami akwai fannin da ya kware, kowane malami akwai abin da ya iya. Abin da wancan ya iya ba lalle ne ya zama wannan shi ya iya ba. Abin da wancan ya kware ba lalle ne ya zama wannan ya kware ba. Kuskuren da wancan ya faɗa ba lalle ne wannan ya faɗa ba. To yana daga cikin abin da yake sa ake yawan malamai. Al-Imam at-Tirmidhi ya yi malamai ɗaruruwa da yawa. Daga cikinsu waɗanda suka shahara akwai Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mai littafin al-Jami'u as-Sahih, malamin al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi ne. kuma yana daga cikin malaman da suka fi tafsiri da shi. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi kace bai tafsirantu da wani malami kamar yadda ya tafsu da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ba. Yana yawan ruwaito hadisi daga wajensa, kuma yana yawan ruwaito magana akan hadisi daga wajensa. Duk inda kaji Al-Imam At-Tirmidhi yace sa'altu Muhammadan an hadha al-hadith, na tambayi Muhammad akan wannan hadisin, yana murna Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. In kaji yace qala Muhammad, idan Muhammad yace to yana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, malamin sare wanda ya tafsirantu da shi matuƙar tafsirantuwa, ya samu ilmi ilan da yawa a wajen Al-Imam al-Bukhari. Haka nan daga cikin malaman sa akwai Muslim ibn al-Hajjaj, shi ma sahibu sahihu sahih, shi ma malamin Al-Imam at-Tirmidhi ne. Duk da cewa a cikin littafin sa al-Jami'u bai ruwaito hadisi daga Al-Imam Muslim ba ko daya. Haka nan daga cikin malaman sa akwai Abu Dawud as-Sijistani, wanda yake da littafin sunan Abi Dawud, shi ma malamin sa ne, amma dai shi ma bai ruwaito hadisin sa a cikin al-Jami'u ba ko as-Sunan. Daga cikin malaman sa akwai Qutaybah ibn Sa'id, Ladi ibn Hujr, Ishaq ibn Rahawiyya da Muhammad ibn Bashar da Hannad ibn Sari, waɗannan duka malaman Imam al-Bukhari ne. Abinda zai nuna maka cewa duk da cewa ɗalibin Imam al-Bukhari ne, amma sun haɗa malamai da yawa. Duk waɗannan malamai Imam al-Bukhari ne. Qutaybah ibn Sa'id malamin Imam al-Bukhari ne. Ali ibn Hujr malamin Bukhari ne. Ishaq ibn Rahawiyya malamin Bukhari ne. Muhammad ibn Bashar malamin Bukhari ne. Haka Hannad shi ma malamin Bukhari ne. Wannan yake nuna wato tabbakar su kusan daya da Al-Imam al-Bukhari, amma yayi karatu mai yawa a wajen Al-Imam al-Bukhari. Duk da cewa Al-Imam al-Bukhari din shi abin da yake fada duk da yafi kama da tawadu, amma abin da yake cewa Abu Al-Imam at-Tirmidhi yace man tafa'atu bika akthar min man tafa'ata bi, abin da na amfana da shi a wajen ka yafi abin da ka samu na amfani a wajena. Haka Al-Imam al-Bukhari yake ga Al-Imam at-Tirmidhi. Amma da yawa malamai sun dauki wannan matsayin tawadu ne. Wannan ya nuna maka cewa tabbaka su guda daya. Shi yasa suke cewa shi karatu in kana so ka same shi, to sai ka dauka a wajen wanda yake sama da kai, ka dauka a wajen sa'anka, kuma ka dauka a wajen na ƙasa da kai, sai ka yi haka kafin ka samu karatu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga wajensa da yawa. Malamai suka ce sama da riwaya 100 daga Al-Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, amma kamar yadda muka faɗa, kamar Imam Muslim, Abu Dawud, duk malamansa ne, amma bai riwaya daga wajensu ba. Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ana buga misali da shi wajen hadda kwanya da Allah madaukake ya hore masa. Mala duk mutumin da ya zo a wannan zamanin har ka ji an faɗe shi a harkar ilimi, to wallahi ba na wasa ba ne. Duk wanda ka ji a wannan zamanin dai har ya yi fice a kan ilimi kowane ɓangare ne a ƙarni na ukun nan, in dai ka ji shi an faɗe shi a kan wani fagiren ilimi, to wannan ba kan wallasa ba ne. Da haka Imam at-Tirmidhi yana daga cikin wanda ake ƙirga su a matsayin wato masu zakakuranci, masu kwanya a wannan zamanin. Ya ishe ka kawai abinda Imam al-Bukhari din ya fara cewa abinda na amfana da shi a wajenka yafi abinda ka amfana da ni. Wannan kawai ya ishe nuna maka zakakuranci da kwakwalwa irin Imam at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Daga cikin abinda suke kawo wani kissarsa wajen kwanyarsa, ya ruwaita hadisin wani malami ba daga wajensa ba kai tsaye. To sai ya haɗu da malamin, yanzu sai yana so ya ruwaito a wajensa kai tsaye domin ya samu ulu sanad, isnadin sai ya ƙara ɗaukaka, domin isnadin ka yana ɗaukaka gwargwadon yadda ka samu kusaci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da idan malaminka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malami 5, yanzu in ka samu wanda in ka ɗauka a wajensa malami 4 ne, to sauri kake ka koya a wajensa, saboda isnadin ka ya ƙara ɗaukaka. Yanzu tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 4 ne kane. Haka in ka samu mai 3 rubu sanad, ka san hadisi ka karɓe shi a wajen malami 10, amma in ka ji shi a wani gari a wajen wani malami wanda in ka karɓa a wajen sa, eh zama tsakaninka da manzon Allah da yawa mutum 2 ko 3, to sauri kake ka je ka karɓe shi, saboda ka ƙara samu rubu sanad. An fahimta ko? Shi yasa za ka ga har malamai girgawa suke shiga wane ne yafi ulul sanad a cikin malamai masu yanzu shi al-Imamu Tirmidhi suka ce sulafiyya din sa guda ɗaya ma'ana hadisin da aka samu tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku guda ɗaya ne a cikin jami'i gaba ɗaya amma al-Imamu Bukhari yana da guda 22 wanda tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kadai daga malamin sa sai ka samu tabi'i sai ka samu sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-Imamu Tirmidhi hadisi ɗaya ne hadisin Anas radiyallahu ta'ala shine wanda ya rawaito shi a cikin wannan aljami din tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin tsakanin sa mutum uku ne kwata-kwata amma al-Imamu Bukhari yana da guda 22 al-Imamu Muslim suka ce bai da kodai suka ce to saboda ulul sanad wato yadda suke son su samu daukakar isnadi da ya hada da malamin sai ya ce bari ya dauko hadisan da ya ruwaya da aka ruwaya daga wajensa dan ya ruwaya daga wajensa kai tsaye ya je ya dauko jakarsa a cikin jakar ya ga takardunsa a ciki ya dauka cewa takardun da suke cikin nan takardun hadisan wannan malamin ne dan haka ya bude jakarsa sai da ya je gaban malami zai fara karanto hadisi yana budewa kawai sai ga ashe takardu ne ba rubutu to wanda kai ne ka rubuta gulbarka kana sauri ka dauka ka sa aljihu ashe ɗaya da ka yage wanda ba mai rubutun ba ka dauka sai da ka hawo mumbari za ka fara karanta hudu ba kana zaruwa sai ka fara takarda kaga lokacin sai dai kwanyarka kawai ta fita dafi an gane ko to haka al-Imamu Tirmidhi zai sami sai da ya zaro takardu kawai sai ya ga bayan ba komai babu komai a ciki kawai sai kama karanta hadisan da ka malamin ya leko sai ya ga alamar ba komai a cikin takardar ce kai karkare na mu hankali mana da ka takardar da ka ba komai sai ce ga abin da ya faru wallahi na dauko takardun na dauka cewa takardun da suke dauka da hadisan ka ne sai da na duk dauko fito da su sai na ga ce ba komai sai na fara karantawa da ka da mana haddace su yace duk ka haddace sai ce ga na haddace duka yace duk karanta musu kuma duk karanta su daidai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ka shirya zaka karanta da ka da kuma abin da baka shirya ba yanzu malamin da yazo zai yi huduba in yayi shirin dama zai yi huduba sadaka ne to zai iya yi dan dama ya tsara abin da zai yi a kwakwalwarsa ya tsara komai amma wanda ya rubuta takarda fa shi yanzu fanko ne bai shirya komai ba da ya zo babu takardar to shikenan magana ta dage sai dai dabara kuma in yana da ilimi a lokacin to zai iya tahririn wani abin da zai yi ko waccan abin ko kuma wani abu daban in ko babu to da ya samu matsala an sa wani bawan Allah ya karanta hudubar liman bai zo ba aka duba ba na'i kawai da aka ce malam ai kai ne a nan da ilimi hau bai taba yin hudu ba a taɗaitowa ne ba shi da larabcin da zai yin hudu ba amma sai Allah ya masa basira ta san basira da kake ganin ta karoki Allah ya baka ita za ka fitar da kai a matsala daiwa wanda yana tashi kafin ya jigar sai da ko Qur'ani bari kuwa sai hawa kumbari kawai ya bude suratul qaf dama ya ji an ce manzo Allah yana yawan karanta suratul qaf a hudu bansa kawai qaf wal qur'an al majid kawai ya karanta ayat qaf kawai sai zauna sai ya tashi kawai ya ci kawai kawo sa ayat ba kawai ya ci ini kana magana ta ba hudu ba tai ba hudu ba tai kaga hudu ba tai to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa akan Imamu Tirmidhi wajen ƙarfin haddasa da yake da ita haka nan kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da ke nuna ilimin malami waɗanda suke karatu a wajensa idan kaga cewa waɗanda suke karatu a wajensa su ma manya-manyan malamai ne wannan yana nuna cewa babban malami ne don haka akwai manya-manyan malamai waɗanda suke karatu a wajen Imamu Tirmidhi daga cikinsu akwai Abul Abbas Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi wanda yana daga cikin marwaitan al-Jami'u sai Imam Tirmidhi yana daga cikin wadanda aka samu wannan littafin a wajensa sunan Tirmidhi ko al-Ghazali Jami'u Tirmidhi haka nan akwai Abubakar Ahmad ibn Isma'il al-Sarmaqandi da wasu daga cikin malamai idan malamai sun zo a tarjamar malami suna fada aqidarsa domin ka san yaya yake in ka shiga littafin ka san me zaka dauka idan an ce maka ash'ariyun ne ba ash'ari ne to ka san zaka haɗu da tawili dama zaka shirya dan zaka haɗu da tawili ka san ina zaka fita in aka ce fihi tashayyu akwai dan shi'anci a wajensa to zaka san ya zaka mu'amalance shi in yazo magana akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko na makamancin wannan to al-imam at-tirmidhi rahimahullah idan sun zo magana akan sa aqida suka ce imaman min a'immati ahli sunnati wal jamaa shi akan aqidar ahli sunna wal jamaa to jagora ne ba mabiyi bane shi abun bi ne yana kan aqidar salaf ittiba'ul kitabi was sunna riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da su akan kowane abu an gane ko ya ishe kai nuna maka aqidar sagangariya abin da ya kunsa a cikin littafin sa a cikin kitabul iman da kitabul fitr in ka shiga za ka ga yanda yake baje kolin aqidar aqira gangariya ta ahlus sunna inda yake ifati sifat tabbatar da sufofin Allah subhanahu wataala ba tare da ya kore su ko ya musu tawili ko ya musu abin nan ko ya kore su ko ya harrafa su ko ya musu tawili ko ya takyifi ko ya tamfili ba kuma yana kafa hujja da sahabban maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai abinda zai nuna maka cewa yana fahimtar alqur'ani da sunna akan fahimtar waɗanda suka gabace shi malamai suna tattaunawa akan al-imam at-tirmidhi shin ana danganta shi zuwa ga wata mazhaba daga cikin mazhabobin malaman fiqh ko ba a danganta shi ka san malaman fiqh mazhabobin fiqh wani lokacin suna jaye-jaye idan an ga wani zaga kurin malami kowa so yake ce nasa ne ai in kaga ana so mutum ana so a danganta shi kowa yana so ya danganta shi da kansa to na kirki ne in ba na kirki bane ai kore jaki sai ce dangin ku ne ma sai ka shiru in dai ba za ka iya ƙarya ba ma ka ce ba dangin ku bane to karshe sai dai ka shiru a ce an ce wani dangin ku ne ko sai ka shiru ba ka ba da amsa ba amma in na kirki ne ba sai ka faɗa ba ba sai an tambaye ka ba za ka ce ai wani dangin mu ne wani lokacin ma dangin ma sai ka yi bayani dogo kafin a gano amma saboda mutumin kirki ne za ka yi kokari ka zama da cewa a ka tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza sai kuma shi ya faɗa abin da ya tafi akai an gane ko abin da ke nuna maka kenan shi baya ta kalidanci da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi guda hudun nan karka ce to ni ma ba zan yi ta kalidanci da mazhabar ba ai karo da karo suka ce sai rago waye ne al-imam at-tirmidhi tukuna kai kuma waye kai kafin ka ce ba za ka yi riko da mazhaba idan har sai Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim Ibn Baz su Malam Uthaymeen duk za su ce baka suna da mazhaba to kai ya za ka ce baka da mazhaba ba zai yiwu ba dole kana da wata mazhaba da kake riko da ita an fahimta ko mazhaba makaranta ce ba wani abu bane makaranta ce malamai sun yabi al-imam at-tirmidhi rahimahullah domin yana daga cikin abin da ake gane nagartar malami irin yabon da aka samu magabatansa ko waɗanda suka rayu da shi ko waɗanda suka biyo bayansa suka yi a kansa kuma waɗanda suka yabo a kan nasa su waye su domin malami shi ya san malami an gane ko in malami ya ce wannan malami ne to malamin ne amma dan mutanen cikin gari kawai wani ya ce wannan malami ne ai buka ga ba wani bane haka ne wasu sun zauna suna ta musu wata shekara can wai ana musu ne tsakanin wai Sheikh Ja'far Muhammad Adam dan malam da Sheikh Muhammad Awwal Albani zare wa yafi ilimi wai nan suna cewa wani yafi wani da ce kowa wani yace to ai wai nan ba ku ne ba ahalin abun bane ai ba ku ne za ku yatar da cewa ba kamar mai kudi ne a garin shi yake sanin masu kudi an gane ku in mai kudi ne na gaske to zai gane in an ce wani mai kudi ne zai ce eh da gaske ne an kai wani hamshakin mai kudi a garin su ba kamar sa sai aka kai shi wajen Alhaji Amin dan tata Allah ya ji kansa da rahama aka yi masa hanya ya je wajen Alhaji Amin dan tata kaga tunda aka ce aka yi masa hanya kasancewa daga nan za ka gane aka ji aka gabatar da shi aka ce wani shine wani wani yace oh shine nake dan gani yan gidajen mansa din nan dai haka shi kuma yana gani a garin su baka bar shi sai kaga cewa mai kudin garin ku kana ganin cewa duk duniya ba mai kudi kamar shi sai ya ga ya rike wani mai kudi takalmi ka san cewa ba sa ansa bane ko
to ana gane cewa wani malami ne da ila yabon da malaman sa suka yi masa malamai suka yi masa al-imam az-zahabi rahimahullah yayi masa yabo a lokacin da bai tarjuma sai ce al-imam al-hafiz sahib al-jami al-imam al-hafiz in ka san wai az-zahabi shi kuma yace masa al-imam yace masa al-hafiz jami sahib az-zami ai sai nuna maka cewa wai al-imam al-tirmidhi ابن حجر الأسقلاني رحمه الله يقول أحد الأئمة الذين يقتدى بهم دائما من يمن ينجاقوا رندا أكي كويد كي كالي ودنا وإن أجلنا بايني لو كوما قنا الإمام البخاري تبايا يقول من تفعت بك أكثر من من تفعت بي أبند نأمبان دشيء وجنك يافكي أبند كسام نأمبان يوجينا وأن إبارة كوي ta isa ta nuna maka wani da al-imam al-tirmidhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala littafin al-imam al-tirmidhi rahimahullah kamar yadda muka fada ana ce da shi al-jami' ana ce da shi kuma as-sunan wasu malamai su al-jami' wasu kuma su ce as-sunan ya fi kama da asalin sunan su a ce masa al-jami' saboda an ce littafin al-jami' shine wanda ya tattara dukkan funun dukkan wasu abwab na addini duk wani abwabul din da abwabul ilm duk ya tattara to irin wannan littafin shi ake kira shi al-jami kama al-jami usayna al-imam al-bukhari zaka samu akan maganar aqida zaka samu ahkam hukunce na shari'a zaka samu al-buyu zaka samu al-jihad zaka samu at-tarikh was-siyar zaka samu al-fitan zaka samu at-tafsir haka dai kowanne babi daga kowanne bangare na addini kowanne bangare na ilimi daga cewa akwai kitab ko bab da yake akan wannan to wannan shi ake cewa aljami amma kaga sunan ai shi littafi ne da ya takaita kan hadith al-aqa in an ce sunan to babu a cikin babu jabul aqida ce babu abwabul aqida ba za ka babul fitan ba ba za ka abwabul tafsir ba ba za ka ba to shi yasa kuka ce aljami ya huda cewa da shi akan min akan as-sunan amma kuma abun mamaki ya fi shahara da sunan na al-imam al-tirmidhi amma dai jami'i kamar sunan abi dawud kaga sunan ne sunan an-nasa'i kaga sunan ne sunan ibn majah kaga sunan ne shi ma ba al-jami' bane har ma ya fi cancanta da a ce masa al-jami' fiye da sahih muslim saboda sahih muslim babu kitabut tafsir a ciki babu kitabut tafsir kaga babu ne mai girman gaske amma babu a cikin sahih muslim sabanin sunan na al-imam al-tirmidhi ko al-jami' al-tirmidhi akwai kitab al-tafsir dan haka ya fi dacewa da shi al-jami' akan a ce da shi as-sunan littafin al-imam al-tirmidhi rahimahullah yana da wata miza wanda hatta littafin imam al-bukhari da littafin imam muslim ba su da shi shi yasa wasu malamai suka faɗa kai da suka ce littafin al-imam al-tirmidhi ya fi fa'ida akan littafin bukhari da muslim haka wasu malamai suka faɗa wasu suka ce abin da yasa muka ce ya fi fa'ida saboda fa'idar da take cikin sahihul bukhari sai zakakuri ne bai ganowa al-imam al-bukhari tarjuman sa kadai in yayi na babi sai ka kasa gane me yake nufi kai ta shan wahala ka gane me alakar wannan babin da hadisin da aka kawo a kashin sa sai kaga sunan babin yayi gabar hadisin yayi yamma haka zaka gari kai sai zaka hakuri da manyan malamai su suke ganewa yace amma jami na Imam Tirmidhi karamin dalibi ilimi ma zai samu fa'ida ta dauri daga suka ce ya fi fa'ida akan littafin Imam al-Bukhari ba wai ya kashi inganci ba sannan daga cikin miza ta littafin Imam Tirmidhi shi littafin sa ba irin na al-Imam al-Bukhari bane da yace zai ta'allaka ko zai takaita akan ingantaccen hadisi kare a'a yana kawo hadisi sahihi yana kawo hadisi hasan kuma yana kawo hadisi da'if sai dai bayanin da yake yi akan raunin hadisin idan ya kawo hadisi mai rauni to zai bayanin sa da guya ka samu kadan ne zaka samu hadisi a cikin al-jami' al-tirmidhi face in yazo karshen hadisin sai fa dogunta hadisin idza hadha hadithun sahih ko hadha hadithun hasan ko hadha hadithun kazani ko fulanun du'ifa fil hadith sai yaro da hadisin da wani da haka zai bai kawo hadisi a babi 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 ya kakkasa maka su babi 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 gurgurdan abwabul ilmi sannan ya kawo mazahibul fuqaha mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza wanda ba za ka samu sai al-bukhari ba ba za ka samu sai muslim ba ba za ka samu sunan abi dawud ba amma zai maka wannan sannan zai maka hukunci akan hadisi sannan idan akwai mazajin hadisin da suke da illa zai bayyana maka wani an rauna nashi wani akwai magana akan sa zai maka bayani sannan zai gaya maka hadisin nan sahabban da suka ruwaito hadisin bayan wannan sahabin sai ce fil babi ana bi hurairata wa aishata wa ibn mas'ud wa kaza wa kaza wa kaza sai ka maka wannan kaga duk shawahid ne duk wannan yana da fa'ilodin da ake samu a cikin sunan tirmidhi wanda ba a samu a cikin sahih bukhari ko sahih muslim sannan yana daga cikin mizar sa har yanzu idan ya kawo maka hadisi kuma akwai wato malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni sai ya kawo maka maganar raunin sa sai ce wal amalu ala hadha al hadith inda ahli al ilm yace amma malamai da wannan hadisin suka aiki duk da cewa yana da rauni amma sai ce wal amalu alayhi amma malamai sun yi aiki da wannan hadisin abinda zai nuna maka raunin sa wato ba mai yawa bane ko da yana da rauni ina ganin idan mun yi ko mun minti ko yana da sauraka mun minti 20 ya kamata ku tsayar da ni na to kaga abin da ya saura mana mun dan kadan ne kuma kun ga muna da malamin mu da yazo wanda dole ne zai mana jawabai na karfafa gwiwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to abin da zamu tafi zuwa gare shi الامام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى yana da wasu littattafai bayan wannan aljami'u din wadanda suka shahara daga ciki akwai ash-shama'il al-muhammadiyya shekarun bayan mun karanta shi a masallacin babadori a karatun mu na sallar asubahi yana da al-ilal guda biyu akwai al-ilal al-kabir akwai kuma al-ilal al-saghir wanda shine zama mulhaq a karshen الجامعين سواء للتافي لذلك مكرم دعا كرشان سأقول ملحق إنسا نع العلن سينا دعا الأسماء والكونة إنا دعا كتاب الزهدي إنا دعا تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيع الإمام الترمذي سنن كو جامع نع الإمام الترمذي ما لمي سنشابا بموجا ويا إنا دعا أجيشي أجير وأن اللي تتفهم قراء شدع sayyid al-bukhari sayyid muslim sunan abi daud sannan sunan an-nasa'i sannan ibn majah guda biyar ko da kuma shi al-jami'u na al-imam at-tirmidhi wai a wani daraja za a bar shi wasu daga cikin malamai sukan sa sayyid al-bukhari sannan sayyid muslim sunan abi daud sunan an-nasa'i sannan sai al-jami'u na al-imam at-tirmidhi sai zama shine na nawa na biyar sannan a kawo sunan ibn majah waɗanda suka bi wannan tsarin sun bi littattafan ne a wajen ingancin hadisan da suke ciki kaga al-jami'u sayyidina imam al-bukhari ingantattun hadisai ne haka sayyid muslim ingantattun hadisai ne a ciki sunan abi daud akwai hadisai waɗanda suke masu rauni amma ɗan kaɗan haka sunan an-nasa'i raunanan hadisan da suke ciki ba su kai wanda suke cikin jami'u tirmidhi ba duk da fashi yayi bayani amma in ya kawo hadisi mai rauni zai fada to amma dai yana nan a cikin to waɗanda suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sunan at-tirmidhi sun kalli wannan ne raunanan hadisan da suke cikin al-jami'u na al-imam at-tirmidhi sun fiye akan sunan an-nasa'i wanda suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sa wasu su kuma malamai sun gabatar da al-jami'u at-tirmidhi akan sunan na al-imam an-nasa'i su kuma abinda suka nuna kasratul fawaid suna ganin in an gabatar da bukhari da muslim saboda inganci an gabatar da sunan abi daud saboda karancin raunanan hadisai da suke ciki da kuma tarkizinsa da yi akan ahkam suka ce to ya kamata a kawo sunan al-Imam at-Tirmidhi ko al-Jami'u at-Tirmidhi duk da cewa al-Imam an-Nasa'i sunan an-Nasa'i yafi karancin illar yafi karancin rauna nan hadisai amma amfanin sa fa'ida da take cikin sa bai kamata a jinkirta shi akan sunan al-Imam an-Nasa'i ba an fahimta ko wannan kuma shine abin da mafi yawan malamai suka taba akan sa in sun zo ramzi zaka ga in sun kawo kha su ce Bukhari sai su kawo mim Muslim kenan sai su kawo dal sun Abi Dawud kenan sai su kawo ta abinda ke nuna al-Imam at-Tirmidhi sannan su kawo nun abinda ke nuna sunan an-Nasa'i sannan kuma su kawo jah abinda ke nuna Ibn Majah al-Qazwini wanda shine na karshe a cikin wannan littafi na al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai kusan 400,000 wasu suna cewa 3,956 amma ana samun bambanci daga wata nuska zuwa nuska waɗannan hadisan da suka maimaitu sannan kutub da suke cikin al-Imam al-Bukhari a cikin sunan na al-Imam at-Tirmidhi ko al-Jami' at-Tirmidhi yana da kutub guda 46 sannan yana da abwab guda 2,500 duk da cewa akwai dan bambance tsakanin wasu nusakh din sannan wannan littafi na al-Jami' at-Tirmidhi yana da sharhohi da yawa daga ciki akwai Adratul Ahwazi na Ibn al-Arabi al-Maliki akwai kuma Utul Mubtada akwai an-Nafq na al-Imam as-Suyuti rahimahullah akwai Tuhfatul Ahwazi na al-Mubarak Furi da wasu daga cikin sharhi na malaman baya da na zamani الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى أكرشه رأي وصياحة دا مكانتا دلد تشيوائنا دا كتنا أبن دا معلومين شكي تتونا ووسوسنا قنن شو أنا هيفيش مكاهو أما قس كياكا قو كيسا دا موكا كرانتا لازو كإن دي لو كوتا كردو زي كرانتا سيغا شيبا سوبان ينا نونا ينا دي إدو أولا لوكس دا هكا دي أبن دي في إنغانشي أكرشه رأي وصي دي يسامو رشين إدو الله مدو كي جكان سدراما ya rasu a daren litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 279 mun ce an haife shekara ta 209 ya rasu kuma shekara ta 279 abinda ke nuna ya rayu shekara 70 ne chip chip Allah madaukake ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa ubangiji ta'ala ya sanya aiki zama ƙara ƙarfin gwiwa gare mu da kuma wato fa'idodi da za mu samu daga wajensa a matsayinsa na magabacinmu a karatu magabacinmu a shekaru magabacinmu a gwagwarmayar karantarwa akramakumullahu faltatafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah tafaddal shi da ka zauna akan wannan ɗan ɗaya ko? Zauna akan wannan ɗan ɗaya.
Ai, ban ganka ba ka ce da shi daga bayan na ganka sa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله مسركي يقدر أدور معاون نقولي من البركة وأنا ما صلاتي تكشف مني من يلي تفعل أكثر بوتا أكين أحاديث الأحكام شين بلوغ المرامي يو أكي بودي كراتين sunan at-Tirmidhi ko kuma al-Jami na at-Tirmidhi wanda shi dan uwa abokin da'awa abokin gwagwarmaya abokin karatu albarka a wannan karantarwa da ake yi zan dan yi a gurguje zan dan yi magana a bangarori guda uku bangare na farko akan gwagwarmaya da yake yi da kuma fa'idantarwa da karantarwa da yake yi wanda bangaren fiqhu da kuma bangare na abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne ake kirar aqida da fiqh din amma tunda sun zama duka fannoni ne masu cin gashin kansu to lalle ana buƙatar malami ya ba da muhimmanci akan wannan to mun lura da karantarwa da shi dan uwanmu Dr. Usman yake yi dukkan wannan fannonin a wajen darussan sa yana yi akwai inda ake karanta da aqida kamar inda ake karanta da kitabin shari'a ko na bukar ajuri wanda ake karantarwa akwai inda ake karanta da fiqh inda ake karanta da durrul bahiyya ko na imamu shaukani wannan littafin fiqh ne nan gurin kuma ana karanta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma inda ake karanta da tafsiri wannan durusul amma banda kuma karatu da ake na khawas na ilimi ko wannan fannin ilimi da kanin ilimi ke bukatar kuma da kuma na karatu duka da bangaren loga bangaren abinda ya shafi fiqh bangaren musala akwai da sauƙin gaskiya sai su wannan duk mutum da yake da aliyya yake da dama irin waɗannan ana buƙatar ya ba da muhimmanci wajen wannan fannoni din nan da haka waɗanda suke kusa da wanda suke nesa suke da alaƙa da wuraren da ake karanta wannan to lalle ne ina da hankalin su ba da muhimmanci su san abin da ake karanta da su san muhimmancin wannan da ake karanta da su lokacin da aka dauka ilimi duk malamai wannan fannonin duk sun magana musamman lokacin da aka fara samun rubutu da bidiyo da suka tsaya kenan kuma malamai duka suna tambo wajen karantarwa haka da wajen rubutu rubutu ba da ya share ɗanu a kan ƙasar na biyu ne na uku a tsakanin dandazon ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku a da haka ne wadda shi an da ƙasar zuwa gabanin wannan ƙarni din irin ƙarshen ƙarni na ɗaya zuwa farkon ƙarni na biyu zuwa ƙarshen ƙarni a wannan lokacin nan babu fitar a lokacin babu fitintunu babu bidiyoyi da yawa ba yin kada a wannan lokacin da suka bayyana to ba da wannan lokacin sun yi rubutu a kan abin da ya shafi ɓangaren tauhidi a asala masala na tauhidi a tashi imamu Tirmidhi saboda yana da wannan karni lokacin ba ku bidiyoyi ya yi bayani a kan tauhidi ya yi bayani a kan aqida a cikin jami'i nasa akwai kitabul iman haka ne imamu Bukhari tun da kuma da zamu yake shi ma wanda a kitabul iman Bukhari a cikin jami'i nasa shi Bukhari akwai kitabul iman a cikin ko sa akwai da tafai da yayi kamar su af'alul ibad kuma ardu an jami'a duka wannan imamu Bukhari ya yi rubutu haka nan so an malaman a wannan lokacin nan aqida da kuma wani ake iya ke da ji dukkan su suna kaƙi da kan suna da jama'a ne a wani zamani a kusa yi an wani suna da ake da suke suna da ake da ne a kusa nisa wani shi da yanzu a da ma'a da ake da ƙam a da wanda ana ba su da shi kuma da shi har aka zo kuma na wasu da lafa sun ƙarfi na hudu suka fara da wannan mazhabin a duk malami a wannan lokacin zaka samu yana ta nan wajen karanta wasa yana karanta da wato a cikin aqida ko kuma da aqida wanda shi ko da san mani da kafiri ko kuma da kuma karanta ruwa sai ne a yi no wajen karanta ruwa kuma samu ana cikin da kana da su da ma'a da kuma 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 da ma'a da na biyu kan yi kansa mata ya yi daga kan
tattattun shi dan wani rahaba ne
a zahir al'adarsa shahura masu kaɗai mazamuriya su ne da suka shahara a nan a cikin sun yi ainihin ne suke ɗarar su rayu sun ba ƙarfi da uku ba daidai wata ƙarfi da aka kace na zamanin zafi da hudu zuwa biyar na kuma tsada suna zama sun ta a cikin shari'a a lokacin da ba su zama shari'a ne daga masu daga ta hanyar waye matsala suna sun gudun ba ku wani mazaba ba ku wani mazaba ko a cikin da shari'a ta cikin da aka zo wata su shari'a ba su dabar ne a lokacin da mazaba ka tsada
karshen karni na farko a karni na biyu zuwa farkon karni na uku a wannan duk suka gama rayuwarsu to wanda ya zo a wannan bayan su kadan irin dan karshen karni na biyu zuwa karni na uku zuwa na hudu to su wannan malaman abinda ake cewa bai kamata ma su yi mazhaba ba duk wanda ya zo a shekara na wannan ne saboda mujtahidai ne bai kamata su yi mazhaba ba to amma an samu daidaiku irin yan karni na uku na farkon karni karshen karni na uku zuwa farkon karni na hudu sun nasab da kansa da wasu mazhabobi saboda shaharar wayannan malaman wanda mazhabobi guda hudu suke nasab da kansu kamar irin su Abu Ja'far Tahawi yana da shekara 300 da wani abu ya nasab da kansa ga mazhabar Shafi'iyya da karshe ya koma mazhabar Hanafiya to da haka duk irin su Imam Bukhari za su samu ba a cika nasab ta su ga wata mazhaba ba irin su Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi da sauransu saboda a daidai lokacinsu lokaci ne na ijtihadi kusan kowa wanda malamin da ya shahara a wannan lokacin nan cewa lokaci ne da aka samu malamta ta gaske to dukkansu kusan sun kai martaba na mujtahidi inda za ka iya jin sunansa ya kai martaba na ijtihadi da haka ba lallai ba ne ma bai kamata ma a ce an fita da mazhaba ba amma an samu daidaiku ana iya nasaba tasiri da wasu mazhabobi wannan kenan to don haka da Allah jan hankali a wajen ɗalibai na ilimi don Allah mu ba wa ilimi mahimmanci ko mu koyi ilimi ta hanyar yadda ake koyansa yanzu daga duba yanzu malama ne da aka mana malamansa da kuma irin hanyoyin da yibi nan fa duk kusan a takaice ne malami wala duk a gurguje ne amma da zai baje koyi akan Tirmidhi to wannan ga darasin nan wai ba wai awa ɗaya ne ba akan wannan irin muqaddimar da yake nan Allah da inda zai baje koyi ya faɗaɗa fa'idar
kuma wannan in ya fara din za a fa'idan ta ba wai zai zai bane amma dai saboda amfani da lokaci din aka takaita aka fa'idatin da mu da fa'idu to dan Allah mu bawa muhimmancin karatu irin wannan nau'ikan karatu duka da ake bayarwa bangarori daban-daban to shine muke so duk wani wanda yake da dama a matsayin sa ne mai karantarwa dan Allah ya dauki wannan hanya in dai zai karantar da aqida sai wannan tafi na aqida a can ya karantar da fiqhu a can ya dan karantar da hadisi a can ya karantar da kaza duk ya fadada dan fa'idar ta fa'idanta mutane da mutanen gamagarin gari mutane da kowa da kowa da daliban ilimi duk a fa'idanta saboda ba abin da zai magance matsalolinmu wallahi in banda karatu wannan tahalili analysis a ce an zauna kaza akan kaza wallahi karatu ne kawai yanzu da za mu daina irin waɗannan tadidikan cewa kaza ne matsala kaza kuma ilce maganin ta wanda ake yi a social media ko kuma a kafafen yaɗa labarai a matsayin mu na musulmi wallahi mu koma ga Allah mu yi karatu kawai a karanta Imam Sahih Bukhari a karanta a fassara mana kawai mu zauna iya fassara za a mana amana bayanin karatu yanzu mukaddimar natin mu da iya karatu aka yi ko iya wanda to haka muke so in an zo darasi na gaba iya karatu za a yi abinda ake yake littafi a karanta kar a ga mana abinda yake faruwa a gari in mun bude social media ma ya ishe mu baka fata dan Allah masu karantarwa kar su dauko abinda yake social media ta kawo mutane wajen majalisi dan Allah dan Allah wannan nasiha ne ka karanta karatu kai tahdiri awa ɗayan nan in dai zaka yi tahdirin gaske ka karanta wallahi ta ma kadan ta ma kadan fara wannan abin da muka jin nan za mu a yau din nan an saka ni a social media akwai wani shafi da yau wani wani karatu irin wannan misali wannan fayil din aka fada akwai ne cikaro da shi yana irin trending a cikin abin nan to abin da yake trending kuma yasa kaka maimaita shi ba a bukata wannan shine Allah ya taimake mu Allah amfana dakta muna ma fatan alkhairi Allah mu sarki ya saka alkhairi wannan abuwa da aka yi na talau Allah shi albarka a matsayin din shi abokin gurmaya ba wasa bane san ne duk karatukan da yake duk litafin da zai sa a guri kaza da kaza kaza yana sanar da ni muna tattaunawa Allah mu sarki ya saka mana alkhairi kowanne da tabi ga ya sa kowanne da tabi ga ya sa to akwai fa'idar da take cikin wannan litafin nan barin ga muku kawai magana da cika ita ta karshe litafin da aka sa na shari'a na ajuri littafi ne wanda shi ma dan wannan karni ne shi ma dan karni na uku ne zuwa na hudu ya shiga ya tsallaka shi dan wannan karni ya karanta da ya rubuta littafi akan aqida duk wadansu aqidu na bid'a da suke yawo a wancan lokacin da suka zama alƙaƙai da malamai suka rubutu akan su to shi ma ya ta kawo su wadansu abun da ake cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya kawo na wani sun sanar aqida ake zagin sa shi Sheikhul Islam dan karni na bakwai ne shi kuma Imam Al-Ajuri dan karni na nawa ne na hudu na uku ne zuwa na hudu anan ya kayyada su kai to sai za a yi an rubuta gabanin sa yanzu abuwa mace za mu koma ga wannan littafin da malamai suka rubuta su wannan matsalolin nan nuzul da istiwa'i duk malamai sun rubuta amma saboda ba a karanta littafin magabata littafin da kamata a karanta sai a zo ana mana ilzamat a nuna cewa kawai harkar ma cewa istiwa'i na Allah akan al'arshi da sauran matsaloli na sifatul fi'liya da muke ahli sunna suke tabbatarwa sai ya annasabta ta a ce kawai sai Islam ne sai kawo su ta kassama tauhidi cewa ake ta sai Islam ne wahabiya ne sai kawo duk wayannan malaman da suke rubutun nan duk suka kawo su ta ma saboda kusan ban ma karanta wancan littafin kawai sai shirme mu muke da abun fada amma yake ne a zuwa na mana ilzama na kare ne in mun za mu koma mu karanta littafin magabata ni karatu na gaske wallahi dan bida bai da wani abun magana akan mu su ma yanda suke fadar maganganu abinda ya faru a yau gobe shi za ka yi da shi mu ma yau abinda ya faru a yau gobe za mu faru amma mu koma karantawa misali an gama karanta littafin shari'a na ajuri wani ya sa itikad ahlus sunna na wani na lalakai wani ya sa as-sunna na halal duk wayannan malamai ne magabata wanda sun rubuto littafai wadansu mun suna da sanad din su suka rubuto duk wannan matsalolin da muke tarkici da wayannan akan su wallahi duk suna nan a cikin wannan littafin karni na biyu karni na uku tun gaba na aifi kakan Ibn Taymiyyah na hudu an rubuta su kuma yanzu ake nasautawa ake Wahabiya Muhammad bin Abdullah shi dan gani nawa ne sani na shafa azo ku an amai da mu cewa wai mu ne Wahabiya da kazo da shi Wahabiya da kazo da shi hata Imam Malik wallahi mu wadda da ya rubuta sanadiyar rikicin yan bid'a ne ya rubuta mu ya rubuta mu wadda mu wadda wanda kaga tafi ne na fiki ko mafi yawansa na fiki ne to amma saboda cewa dan bid'a din suna bid'a to a shigar da su da karanta mai daga cikin sababin ta'alifi na mu wadda shine akwai raddi ne wa dan bid'a dan shi dan bid'a babban abin da zaka man raddi da shi shine karantar da Qur'ani da hadisan manzon Allah shikenan shine rusu bid'a ba sai ka zage shi ba sai ka tura mal ashar ba iya kawai ka karanta hadisan manzon Allah ka man raddi ka karanta ayoyin Qur'ani ka ban man raddi shikenan shine babban magani Allah ya taimake mu mala Allah saka alkhairi kamar yadda yayi addu'a kamar yadda muka zo wajen bude Allah kai mu ranar da za a zo a rufe wannan da mu Allah tsawai ta rayuwar mu mu ga ranar rufewa haka mai gangami ranar rufewa haka zamu zo cikin kudin da jiwa Allah da lokaci wajen da jikoki ba da ƴaƴa haka da mu zo duka a zo a cika Allah mu sigeta ke mu kuma na ji dadi da yace sharhin da zake yi takaitacce ne wannan yana daga cikin abin da usulubin da ya kamata mu ce yi sharhi ya zama takaitacce wanda yake mu ayi iktisadi ba mu khilba ayi iktisadi ba mu khilba sai ayi karatu mai yawa a cikin karamin lokaci yanzu bari mu karamu misali Imam Malam Jafar Allah ya gafarta masa zai zo a tafsir da yana iya karanta kusan wannan guda sumu ne guda shine akalla shafi daya da rabi ko kuma shafi wani lokacin a tafsiri da na awa daya amma a cikin gurin zai in akwai matsala ta nahwu zai yi in akwai matsala ta irabi zai yi ta in akwai wata matsala ta fiqh zai tattauna ta in akwai matsala ta tarihi zai tattaba ta amma ko duk a cikin wani awa gurin nan sai ka nasa ma to me za a kara a gani ya isa da sakonni da yake Allah masarki ya kaddara rayuwar ta ba za ta yi tsayi sosai ba amma he mar albarka wajen isar da sakonni to da haka ana iya isar da sakonni cikin karamin lokaci da kuma ba tare da an dawwala ba a samu fa'ida mai yawa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku ya kuri na yawa na kawai ta magana da yawa ya yau kai